يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله. masu kallon mu da sauraron mu, barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi, shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga gidan wannan talabijin na Sunna TV. Kamar yadda aka sani, muna tattaunawa ne tare da Malam Ibrahim Adam Bisina, wato limamin masallacin Juma'a ta Masjidin Rahama, kuma malami mai karantarwa a kwalejin horon malamai ta Azare. Gafarta malam, barka da zuwa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar da kuka sani cewa wannan lokaci ne na musamman don tattaunawa akan tambayoyi na azumi, kuma mun ce duk wanda yake da bukatan tambaya ya yi kokarin kallon akwatin talabijin ɗinsa domin samun lambobin da zai iya rubuta tambayarsa domin ya turo a amsa masa. Kuma tambaya mai ma'ana, ban bukatan tambayar da za a yi ta waje daga azumi a ce an tambaya akan wani abu daban, ko ka ce zakka, ko tambaya akan wani abu. A'a, tambaya muke bukata akan azumi saboda halin da ake ciki da muhimmancin wannan lokaci na Ramadan. Allah ta'ala ya sa mu dace. Malam, tambayar mu na farko, mun samu tambaya ce wadda ke mato tambaya akan hukuncin wata mata ce wacce dai ba suna, take cewa miji ne wanda yake cin mutuncin matarsa cikin wato kowane lokaci, suna cikin abin yana cin zarafinta, kuma ta gwada cewa ya fi jin maganan wata mata wadda ba matarsa ba akan matarsa, ma'ana matar dai ba ta da kima a gurin shi. To ta samu wannan tsanani ne sakamakon shigan wata Ramadana, shine take wannan tambaya din.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أتكلم عن رمالانا لو جمعة رمالانا المسلمين شيء حرام أن يمتن يشي زرة واني بل لكم وشي كوات جدا يا أجيتا يلبت دا جدنس. أما سيدي سوري وإلم أن تنبوي أنا بعد سوني أدن قولي زي يوا ta faɗi laifin miji ne, ba ta faɗi abin da yake jawowa laifin ba, domin kada ka ji an ce mutum ya yi haƙuri, ko ka ji an ce mutum ya girma matarsa, ka ɗauka cewa kuma sai ka ci gaba da cin mutuncinsa ba zai iya motsawa ba. Dan adam daga ganshi nan, Allah subhanahu wataala ya halicci kowa, idan aka masa abin da ba daidai ba ba ya jin daɗi, kuma idan aka murna masa dole ya kan ji zafi, kuma dole zaɓa zaman aure za a iya samun saɓani a ciki. Shi ya sa ma musulunci ya halatta yin saki idan abubuwa suka yi tsanani, ya zama cewa babu mafita a kan haka. Amma abinda ina nufin cewa ci zarafin ta wulakanta ta bayan tana yin abinda ita ya kamata, to wannan ya sani cewa in yayi haka Allah subhanahu wataala ba zai kyale shi ba, don duk wanda yake cin mutuncin mutane to yana daga cikin zunuban da Allah ke gaggautawa sakawa mai irin wannan hali tun anan duniya gabanin aje lahira. Wannan tambayar ba ta da alaka da azumi, to amma tun da an riga an karkado kanta har zuwa ga cikin shirin, kuma ka riga ka amsa ta, to a takaice dai wannan ita ce amsar wannan baiwar Allah. Allah kuma da subhanahu wataala ya rida tsakaninsu, ita da mijinta ya yi haƙuri, shi ma ita ma ta yi haƙuri, domin dole zaman aure zuwa mu zanna ne zuwa mu ne zuwa mu bata. Idan kuma yanayi ya kai da an yi amma abin ya ƙi ne, ya ƙi sintira to anan gurin akwai option da musulunci ya bayar wanda za su iya tambayar malamai waɗanne mataki ya kamata kuma a
ɗauka
don aure ta yira musulunci ba aure ne irin na kristoci ba auren da za a ce wai an ɗaura shi kenan ba magana a me a rabu za a rabu amma an dalili wallahu ta'ala a'lam
insha Allah malam mai tambaya na gaba ita ce malama wato Maria Potesco tana tambaya ne akan hukuncin waɗanda akan ce an ga watan azumi su kuma suke ɗauka
to waɗanda aka ce an ga watan azumi amma suka ki ɗauka sune cewa sun saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda azabin manzon Allah kamar da Abdullahi dan Umar ya ba da labari cewa wata rana mun fita ne a ganin wata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sai Allah ya sadu cikin sahabbai ba wanda ya ga wannan wata sai ni tara annasul hilal fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytuhu sai na ce manzon Allah na ga sai manzon Allah ya umarci Bilal da ya bi kwararo kwararo lungu lungu sako sako ya sanar da mutane cewa gobe su tashi suna azumi kaga anan gurin umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaba ya bayar kuma sahabbai suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to haka ya kamata mu matsakaninmu da shugabanninmu ya kasance don abin da ake haka to wannan labaran rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai dan miji ne kawai mu ce mutanen da kenan ba su annabi da sahabbai a'a laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah ko da cewa a cikin kasar Hausa akwai wasu waɗanda su kin daukan wannan daukan azumi da suke yin aka ce an gani ba wai intilaki ne daga abin da yake nassin Qur'ani ko hadisi ba kawai ra'ayi ne wani koda a ce an ga watan a gari kuma shi ma mai ya ganin sa in dai a radio aka faɗa ko kuma sarkin musulmi ne ya bada sanarwa to shi zai dauki wannan azumin ba kaga wannan ba shi da magani in banda wato a masa addu'a Allah yayi masa abin da ke damun sa na duhun jahilci wani abin ban takeici Malam Usman na samu kaina a garin Makka wani lokaci lokacin da aka ce an sanar da an ga wata a lokacin Najeriya ma mun yi azumi biyu ba irin yanzu ba ne ba da ake dan tantance lamura irin zamanin da ake zanne zamanin ta ci barkatai har kawai sai ga mu Najeriya muna azumi biyu duk duniya bayan da ake azumi bayan da za a ce mu muke kan gaskiya duk duniya ta bata to a irin wannan lokacin ne ba bayan a Najeriya an yi azumi biyu a Saudi Arabia sun sanar da cewa sun cika 30 amma sun dauki azumi sai na je wata anguwa daga cikin anguwannin da Hausawa ke zaune a can kasar Saudi Arabia sai na tarar da mutanen mu irin na gargajiyan nan cewa su dai har yanzu ba su dauki azumi ba dalili saboda ai a radio aka faɗa sarki ne ba da sanarwa su sai sun gani da idanunsu ban ga sai da za su yi su ga azumin wata abu wata jinjirin wata a irin wannan yanayi na haske da lantarki da yanayin irin na Saudi Arabia ba ma ga wannan kawai ba maganan addini bane ba kuma kawai ra'ayi ne ba ga irin wannan mutum ya sani cewa ya sha ruwa a wata Ramadana duk mutumin da aka ce an ga wata amma ya ki daukan azumi to ya sani cewa a dai mahanga irin ta Qur'ani ta hadisin manzon Allah mahanga irin ta musulunci to ya sha ruwa a wata Ramadana kamar mutumin da gangan ya dauki ruwa ana azumin wata Ramadana ne yake shin abinci yake sha kuma yake yawo a cikin mutane Allah ya kiyaye mu jahilci bala'i ne kuma dan ba daidai bane ba ko kana fama da talauci ko kana fama da wahala wannan ba zai hana ka kayi abin da yake daidai ba dan kana jin cewa shugabanni ba su kyauta maka duk abin da suka faɗa sai kai watsi da su wannan ai wauta
ne lema umarni ne na addini
balle ma umarni da addini ne ba su wannan dama saboda haka umarni da ke kyawa in ka ki musu biyayya irin wannan yanayin Allah subhanahu wataala zai kama ka kayan sabawa Allah ma
to tambayar mu na ga malam wannan daga malama Muhibba Ibrahim Zaria ita ta ce tana da wani ka'idodi na shan magani da likita ya dora ta kai kuma yanayin cutar ne ya samar da yanayin to sai zanto kaman data sha kaman irin su uku din nan ko kuma duk abin a awa shida haka to kuma azumin wato maganin zai dauke ta tsawon lokaci har Ramadana ta ya wuce waya za ta yi
ina ganin masu amsa wannan tambayar mutane ne guda biyu malaman addini da kuma likitoci su likitoci za a tambaye su cewa akwai yanda za a yi ɗanyi a jistin ɗin maganin misali daga awannin da suke sha sau uku a mai da shi sau biyu ko kuma tana sha tsakiyar yini a mai da shi zuwa daga shan ruwa idan suka ce wannan abu zai iya yiwuwa shi kenan sai a mata adjustin sai ta ci gaba da shan maganin tana kuma azumanta amma idan suka ce ba yanda za a yi ranar gudun sai a ce ta wace irin cuta ne wacce wato ba ta da barazana ga rayuwarta, ba ta da hatsari ga rayuwarta in tare na shan wannan magani, sai ki biyo Allah ki azumi ki in so daga baya sai ki ci gaba da shan magani ki, domin kamar da ke diddiga ta gwada lalle shi ma azumi yana wato haifarwa mutane lafiya, duk da cewa ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ko da shi ko cikin satin din na karanta wani bincike da aka yi a wata jami'a daga cikin jami'o'in kasashen Turai, cewa sun gano cewa yin azumi yana ko kuma shan abunan cikin ci da sha na tsawon kusan awa 13 ko 14 suna wanda ake yin azumi a ciki, yana haifarwa yana samarwa mutum lafiya, sai ka rage wa mutum irin cholesterol da wasu abubuwa haka, kaga ba su ci azumi ba kawai, amma dai mun san muna da abin da za mu iya cewa wannan shi ne abin da zai iya haifarwa, idan kuma ya zanto cewa tabbas fa wato idan mata shi tana fuskantar hatsari to anan abin da za a ce mata bayar Allah gaba daya azumin wata Ramadana ma ki dakata da shi har sai kin kammala shan magani ki, sa'annan kuma kizo kira ma azumin wata Ramadana shikenan, amma kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, ba kwana daya ko kwana biyu aka ce ki sha ba, a'a idan wata Ramadana ma gaba daya zaki sha shi saboda ki samu lafiya, sai ki dakata da shan abun, sai ki dakata da yin azumin ki har sai in wata Ramadana ya fita kin kam suke samu lafiya kin warware kin gama sha maganin ki, sai kira ma abinda yake kai, wallahi ta'ala a'lam.
Masha Allah, masu kallon mu da sauraron mu wannan tambayoyi suna zuwa muku daga wannan wato tasha ta mu ta Sunna TV, kuma yadda muka kara maimaitawa cewa duk mai sha'awan tambaya ke kokarin wato rubuto tambayan sa gurgudun yadda ke ganin wayoyin lambobin wayoyin nan yana tuka a akwatin talabijin din sa, malam wannan tambayan kamar ita ma dai an zance an sake kamar maimaitawa ne, wato matar take yawanci sun lura da maganin biyan azumi da ciyar wannan
suna so su mu zama, to kaga ka san da biyan ka so suna so sai sun matsa mana da fridge suke so mu a rage abin nan ne, wato abin nan karfin fatawan zuwa sarran su ba za a rage ba, za a faɗa muku abin da Allah ke so ne, abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so ne yar uwata, ba wai ana miki haka ne dan wai ba a san ki ba, ana so ne a daura ki abin nan har gola nan gobe kiyama zake tsiyawa gaban Allah ki ce kin yi abin da yake daidai, abin da yake cikin Qur'ani da abin da yake sunnar manzon Allah, bayan Allah yan uwana mata zancen ciyarwa ba shine abin da yafi karfi ba, abin da yafi karfi a rama azumi, Allah shi taimake mu
yanzu mu tsallake ta,
eh sai dai ka faɗi sunanta kada ta
kira sunanta
ba, kira sunanta ba, to
daga malaman salamatu Suleiman Azare. To tambayar mu ta gaba daga wato Hajiya Bilkisu malama dinan ko subhanallah malama Bilkisu dinan Hajiya Bilkisu ne, malam zan iya addu'a wato na roƙon Allah ya rage min adadin kwanaki da nake da shi na haila
su rabu,
eh su rabu.
To haila dai kamar da ku sani cewa cuta ne,
na'am
cuta ne, amma wacce take normal cutar da aka saba da ita wacce bata da barazana wa lafiyar rayuwar mutum, kuma akan iya shan mata magani in ta zama ta cuta, idan kuma ta zama ta rikici za a iya shan maganin da za a daidaita ta, wani abu mai sha'awa ma ai hatta malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta mata su sha maganin da zai dakatar musu da al'adarsu su samu damar cika yin azumin su baki ɗaya, ba haramun bane ba, idan akwai wani magani da likitoci ke bayarwa wanda yakan iya sa hailar ki ta dakata har sai a wajen wata Ramadana sa'an ta dawo, ba haramun bane ba, balle kuma a ce ki sha ba ma roƙon Allah ba, magani ma halatta ki sha, eh da ki roƙi Allah kuma ya halatta, Allah kuma zai iya biya miki buƙatar ki, to amma tunda dai abu ne wanda yake na jiki kuma Allah ya halatta mana cewa mu sha magani ta dawo, ya ibadallah fa inna Allah ma anzala Allah da'an illa anzala ma'ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, kamar yadda sai musulun Imam Ahmad wa da biduni riwayati alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu shi Bukhari, cewa ya halatta a sha magani, saboda haka dan ki sha magani kan abin da ke cuta ya halatta, addu'a kuma ya halatta miki roki kowane abu a gurin Allah, babu abun da zai iya gagarar Allah, wa ma zalika Allah bi aziz. Na'am,
wannan malam Aliyu Ahmad yana tambaya ne akan matsayin yaro dan shekara 11 wai shin kuma azumi zai iya zama wajibi akan sa daga shekara 11?
Shekara 11 ba ita ne shekarar balaga ba, yaran musulunci yana magana da yaran balaga ne ba yaran shekaru ba, daga zalar mutum ya balaga duk abun da ke kan baligi ga mukallafi wanda shari'a ta dora masa hukunci ya hauka sa in yaro dan go shekara 11 an samu ya balaga shikenan ya zama baligi amma idan yana nan a matsayin sa na yaron da bai balaga ba shin ya halatta ya azumi na zamanin haka ya kamata tambayar ta kasance ya halatta yaro ya azumi ladan kuma za a bawa iyayensa dan ya tabbata a cikin hadisai magabatan mu sun kasance suna sa yaran su kanana su dinga yin azumi saboda su ne koya musu tarbiyyar yin azumi dan kada mutum sai kuma in ya girma ba tare da ya saba ba sai ya zama abin ya zama to masa bambara kai har yazo cewa idan suna yin azumi sai yunwa sai suka ji yunwa suka nemi cewa a ba su ruwa ko abin su sha sai a dauko musu tsana irin abun yadda da abun wasan yara sai a ba su sai yar baby sai shagaltar musu da wannan
yunwa da suke
ji kaga to yaro in kin yana yin rabin azumi ko har ya ce to kai man zuwa azhar to kai zuwa al'asr
dan haka
ya hada masa kace masa to jiya kai rabi yau kai rabi ya zama daya ya ringa jin cewa shi ma dai yana cikin wannan al'ummar da ake wannan a harka ta azumi ko gurmiya ta ibadan azumi da shi ake yi har ya zo matakin da zai iya yin azumi daya sannan wata rana ya biyu a tsawar wata ramadana daga baya wata rana ya fara 10 ya fara 20 har a ce ya kai matakin da zai yi azumi baki daya shikenan in yaro kuma zai iya jurewa yayi azumi baki daya babu laifi nan ma saboda haka ba maganar shekaru bane ba maganar balaga ne da kuma rashin ta wallahi ta'ala a'lam
to wannan tambaya dai ina kamar ita ma kun kusan mun amsa ta mala don tambaya take akan mijinta da ya nemi bukata da ita cikin ramadana kuma da rana sai ya buga take to sai ya ta garansa zai baci wai sai kuma
ta amince
ta amince mishi
Allah sarki bayan Allah na farko Malam Usman kake tare da bukara kira sunan wacce ta aika wannan tambayar ba dan sai mu amsa tambayar kuma ya jawo fitina a cikin gidansu wato wannan miji shi ma kamar da wancan muka ce masa ja'iri shi ma wannan ja'iri ba mutumin kirki bane ba dade bane ba wato ka san mata Allah subhanahu wataala yayi su mutane ne masu saukin hali da saukin iya canja musu ra'ayi dan mace in tana son ka wato ya kai ta zuwa ga ko ina abu ne mai sauki yanzu nan sai ka sai kwalwanta ka shiga cikin bayan dai har ka riga ka samu gindin zama a birnin zuciyarta yanzu nan sai ka sai kai sai ka dinga sai kai ta zuwa ga yanda kake so saboda kai ya kamata mu ji tsoron Allah mu tosiya ma ƴan uwan mata idan to mu ringa ban su a hankali kada mu ringa yin amfani da damar da muke da su a kansu mu ringa wahalar da su muna tsora su kan abin da yake ba daidai ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu riga mu rike masa mata da hannu biyu a cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjin ban kwana doguwar wasiyar sa dai a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya da ku riki mata da hannu biyu fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja ma fi dila'i a'la zuwa kashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne to sai ce a kula da su saboda haka baiwar Allah in har kika biye shi to fa anan gudun in dai da wayo ne ya wayance ki ya sai kokolwarki ya sai waye dabararki kika biye shi to anan gudun da ke da shi duk akwai ne akwai kafara akan ku sai dai idan ya tilasta miki ne tilasta wanda bayan da zaki ya kwacewa bayan da zaki ya fita ko yana yi barazana ga rayuwarki to nan gudun laifin nasa ne ba naki bane ba amma kamata yayi mata ku yi tawaye in haka ta faru da ku don ku sani cewa ba a yi wa wani miji ko baba ko waye shi biyayya in dai abin da yake ai sabawa Allah ne ko da Allah zai bace to da ran mijin ke bace da ran Allah ya bace ne ya bi ha to biwar Allah
gaskiya
ya shiga hankalin ki ba daidai bane ba karke duk ka rage shi
to wannan ma dai tambayar na ga kamar dukkan amsa wannan wato malamai ne wanda suke da dama a cikin tambayar guda ɗaya duk magana ne akan abin da shafi makilan cikin
suwaye da wani
ko dai akwai a Maria birnin Gwari sai kuma ma ita ce
Allah
ta farko
Allah ya warware musu matsalolin barayi a garin su na'am
sai kuma daga
magana akan Maclean ina ganin mun amsa wannan ai
yawa shine muke so waɗannan su dai mutum biyu ne ko uku wanda tambayar su ta zama to guda ɗaya ne to shi yasa nace wannan tana tambaya ne wannan mai tambaya na tambaya akan hukuncin bin wato masallaci sallah
daga cikin gida
yawa yana cikin gida
wannan ma ina ganin mun amsa kwanakin baya muka ce bai halatta ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya sallaci ɗayan sa a bayan sahu ma balle ki sallah daga cikin gida ko mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masallacin manzon Allah suke zuwa su sallah ba daga ba a gida suke ne ba suke sallah ba kuma ko a wannan zamanin kika ce akwai na'urorin sauti wanda yake isar miki da murya kike sanin cewa babu amincin waɗannan na'urorin sautin ba za su iya samu matsala akan hanya ba sai a bar kike baki ga tsuntsu baki ga tarko baki sallah ke ɗayan ki ko baki cikin jami ki zo masallaci ya halatta miki ki je masallaci kamar yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna zuwa masallaci
so wannan malamin kuma tana tambaya akan jinin hailanta ne bayan wuce kwana uku na iya kwana uku ya dauki kwana uku sai sai gida ta shi ne take tambaya akan hukuncin azumin ta cikin Ramadan
ha kun gane ba
wato idan ga jini iya kwana uku kawai sai yanki
to shi kenan a samu tana idan ta zaran kwana uku
kwana in ta yi kwana uku tana hailata to sai an samu kwana uku ba ta yi sai bayan kwana uku sai sai gida
to irin wannan tambayoyin sa da matukar wahala galibi harkan abin da shafi haila da likice-likicen mata da irin yadda suke shan magunguna da yadda suke canja musu al'ada saboda irin abubuwan da ake sha yana bukatar wani lokaci zama da su
galibi malam wannan yana da alaka da shaye-shaye magungunan da suke sha
to abin da ya kamata mun bata amsa a dunkule muke inna damal haidi damun aswadun yu'afu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa jinin haida jini ne wanda ke baki-baki wanda mata suna iya gane kansa suna iya gane kayan su duk da cewa malamai suna cewa jini ne mai dan fitowa da dunkuda yana kuma da dan karni-karni gashi kuma baki-baki to kamata yayi in dai jinin haila nake ganshi ko da bayan kwana ɗaya ne ya dawo sunan su jinin haila to amma kamata yake samu malami a unguwarku ko malami a garinku ko malamin masallacin ko min da mijinki yake zuwa sallah ku tattauna da shi in jikar su ke faɗa masa matsalaki ya baki fatawa kan abin da yake wannan wannan abu domin abu ne wanda yake zai yi wa a irin wannan tambayar mai ta bugin taki taki a mahalli ba nan yin ku da abin da an farki ba wallahu ta'ala alam kuma ma dai wannan matsala ce ta haila ba
haɗa
azumi ba
wannan yace daga Habiba Isa Gombe malam idan mutum yayi wato in yayi wasa da iyalinsa da rana cikin Ramadana cikin Ramadana wato wannan wasa din har ya kai ga ya fitar da wato mani a cikin
wannan tambayar malam sai mun amsata duk mutumin da yayi wasa da iyalinsa a watan Ramadana har mani ya fito hukuncin sa azumin sa ya baci kuma ba kafara akan sa girman laifin sa ya kai ba wani abin da zai yi na azumi ya kankare masa wannan laifin sai dai kawai ya dukuba wajen roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta masa in Allah ya ga dama ya gafarta masa in Allah ya ga dama kuma ya kama shi saboda yayi wasa da alfarmar watan Ramadana da rana wannan kenan ko da ce wasu malamai suna cewa sai yayi kafara to duk da yake cewa kamata yayi a ce da yayi kafaran inda fatawa ne irin ta matsa masa don kada wani ma ya rashin kunya akan haka to amma ba za a faɗa mutane haka ba za a faɗa musu abin ne da yake da dalili a cikin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bayani a wancan lokaci cewa malam Albani a cikin littafin Tamamul Minna fi ta'liq ala fiqh sunna ya amsa wannan fatawa kuma yayi ishab ya kawo dalili akan ta wanda kike so ya koma zuwa ga can Allah shi ne
wannan mai tambaya yana tambaya ne akan hukuncin azumin asuhu karfe 4:50 wato suka kaman fara cin abincin nan so sai kuma
ga wata mala bai kamata su tambaye mu da karfe ba saboda yanda ake ganin mu ake sauraron mu ai ba garin su ne kadai ba
da
kuma garuruwan nan daban da manci yanzu misali daga yanda muke wannan shirye-shirye garin Bauchi da kuma Sokoto a duka
ko Lagos
nan jihohin Najeriya
ko
Lagos akwai bambanci kasa ɗaya ne akwai bambanci tsakanin kusan mintoci saboda rabin awa wani lokaci ma har minti 35 kaga in muka ce minti 54 da minti kaza a ƙarfi ke cewa wanda ke sauraron mu a can gurin ya kake so ce abin da ya kamata kawai harkar magana a fikiri ne in ma kai dan karfe ne da minti a wannan zamani akwai wato kalanda da ake da shi na timing committee ko dai kalandu kala-kala wanda suke duka kuma da yawa daga cikinsu daidai ne shine da suke magana akan lokacin yanda ake sanin fudowar alfijir da kuma faduwar rana to sai ka dubi na garin ku sai ka bada fatawa akan wannan abu ta kamar wannan da ce 4:50 in a garin su a lokacin ne aka rubuta alfijir ke fitowa in yayi suhur bayan wannan lokacin to ya sha ruwa a yinin watan Ramadana amma kuma da a ce ya fara suhur din sa amma lokacin ya zo yana cikin suhur din sa sai ya kalisa saboda dama cewa kai fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai ya bayyana muku in kuna cikin ci kuna cikin sha babu lafi in dai har ba gari ya waye warwasa to in ku ci gaba da ci sai ku dan abu da babu lafi akan ku amma wannan ma mutum sai tsoron Allah kada ya ji wannan karatun ya ce abin da ake nufi shikenan tunda dai an ji hatta yatabayyana kada ka daina sai ka ci har sai bayan ketowan al-fajr da wajen rabin awa kace kuma wai kana azumi kamata yayi dai mutum ya kwatanta abin da yake daidai ya san kowa ya san abin da yake daidai Allah shi mutum
sai kuma mallam Yusuf Dodi shi yake ce mallam kai kira da Allah akan matasa maza da mata cikin wannan wata na Ramadana da suka fifi ta kallakallan fina fina dare da rana ko dai a koyoyin su ko dai a wasu gurare daban-daban yadda matasa abin ya zama to kaman ruwan dare
wallahi mallam ba ma kallan fina-finai ba da kallan kwallo musamman a wannan wata yana daga cikin jarabawan da muka shiga a wannan wata wata ne da ake yin gasar a kwallon kafa ta duniya a kasar Brazil yadda mutane za ka suke mai da hankali akan bibiyan wata jadawalin wasannin ba su da irin wannan bibiya wa sauran karatuka da kuma darussan addini gaskiya abin takeici ne kallon fina-finai wannan abu ne wanda yake a fili haramun ne saboda dai ka san yanayin da ake a cikin fina-finan nan mata ne suke bayyana al'auransu da maza da mata a cakuɗe ake maganganun banza ake koya wa mutane tarbiyyar banza domin abin da kace shi ne mara tarbiyya ne wai za ta koya wa mutum mai tarbiyya ko mai za ta koya wa mutum tarbiyya faqiru shay'in la yuqna wanda bai da abu ya zai iya bayar ba zai yi ba shi yasa za ka gani in kana karanta jaridu kullum za ka ga yan fina-finan nan kullum fama suke da auren su yana tarwatsewa auren su na wala da yau abubuwa dai ba iyaka saboda haka su ma dai yan uwanmu ne musulmi kuma ba arna bane ba musulmi ne su muna kiran su da babbar murya cewa dan Allah wannan sana'a ba sana'a ce ta kirki ba su dawo su yi aure su nemi sana'ar kirki ba dai sana'ar fim ba wannan mata da kyau Allah ya sani muna kaunar su muna son su muna kuma so su ma don in kaga mutum yana yin laifi ba wai tsabaro ta sadarashin dabararsa bane bai sa kama kansa jaraba shi ta Allah so da haka dole mu tosiya musu wanda kuma yake yi wa Allah biyayya ba alamar cewa wayansa da dabararsa ne ta sa ya samu kansa a wannan yanayin ba shi ma wannan lutsifi ne da kuma tagomashi daga gurin Ubangiji saboda haka mu tosiya musu su yi tsoron Allah masu kallon su kuma bai kamata su sun halakar da kansu masu halakar da
kansu
wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa ga wadanda suka halakar da kansu wadanda kuma sai wutar ya me Allah ya kiyashe mu saboda haka wannan zamani akwai badil akwai abubuwa in kai dan zamanin da ba za ka iya zama sai kai kalla kalla ba akwai kallon labarai wanda zai kara maka ilimi akwai kuma kallon irin tashar mu sunna TV wanda zai kara maka wato ilimin addini ya wayar da kai a cikin zamantakewa in tafsirai ne ga dama ta same ka na sauraron tafsirai daga manyan malamai duka da muke da jiya su a Najeriya ka san a irin wannan yanayin dole sai manya ake ba wa guri su gabatar da wato karatun su wa dukkan al'ummar musulman a Hausa ina nufi Najeriya da West Africa da ma sauran so saboda haka dama shi gare mu dan wana mutumin da yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gajiya da yin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in maka tsaya ka kalli da kawai ma zaka iya zaben abin da ya kamata ka zaba
lokacin
sa har zaba lokacin sa gaskiya ne kuma na kallafi Allah ya mutsi mu a irin wannan ne wato wasu da yawa za ka ga a Facebook wasu yara sun ta share rubuta mun cewa a cikin azumi a irin kalle-kallen na irin Play TV, Joy TV, Waye TV sai ga ya kai da tayar lisa kaga ta bata azuminta ka gani tunda su ba su san Allah ba saboda duk Allah ka same su a tsareke ne za ka ga mace ta yi kisan din mace namiji ya kisan din mace abubuwa da zai iya tada musu sha'awa kuma dan mutum na azumi ba ana gwada cewa ba zai ji sha'awa bane ba lalle kai kun sha'awa ne saboda ya shagaltar da kansa da zikiri da karatun alkur'ani zai sa ta ragu amma in bai shagaltar da kansa daga biyayya wa Allah ba to zai zamto yana nan da sha'awarsa kuma kowane abu mai iya fitarwa zai iya fitar da shi cikin sauki Allah ya kiyaye mu da Usman
wasu kallamu da sauraron mu wannan shine da kafin abin da ya samu cikin wannan darasin namu insha Allah kafin zuwan wani darasi a madadin shi malam Ibrahim Adam bin Sina
anafa
ni usman Ibrahim ko karuna ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما